Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba, 6 ga watan Disamba 2023. A cikin shirin za ku ji cewa masu ruwa da tsaki a fannin kare haƙƙoƙin bil'adama a Najeriya sun jaddada muhimmancin zakulo jajirtattun mutane don kula da haƙoƙin al'umman ƙasa. Kana hukumomi a jihar Agadez da ke arewacin ƙasar Nijar sun koka akan yada sace-sace da ayyukan miyagun wato makamai ke ci gaba da zama ƙalubale kwanaki bayan soke wata dokar hana safarar bakin haure da gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta yi. Kamar kowane ranar Laraba, yau ma muna ɗauke da rahoto na musamman akan yadda akan samu takun saka tsakanin gwamnoni da ƙananan gwamnoni a Najeriya, wanda Hassan Umar Tambuwal ne ya haɗa mana. Kana akwai labaran wasanni da ƙasar Ghana. To yanzu sai a jira a ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Sakataren Janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya sake yin kira a tsagaita wuta a zirin Gaza don ayyukan jinƙai. Yana mai gargaɗin cewa ta yiwu lamarin ya shafi tsarin bin doka da oda nan ba da daɗewa ba. Haka kuma tsarin ayyukan jinƙai a yankin na tattare da haɗarin wargajewa. A daidai lokacin da sojojin Isra'ila ke ruwan bama-bamai, babu ƙaƙƙautawa ba tare da matsuguni ko abubuwan buƙata na rayuwa ba. Ina ganin tsarin bin doka da oda zai wargaje gaba ɗaya nan ba da daɗewa ba, saboda mawuyacin halin da ake ciki, wanda ya sa hatta 'yan ayyukan jinƙan da ake yi zama da wahala, a cewar Guterres a wata wasiƙar gargaɗi da ya tura wa kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce yanayin da ake ciki yanzu a ƙasa ya sa da wuya a gudanar da muhimman ayyukan jinƙai. A halin da ake ciki, sojojin Isra'ila da mayakan Hamas sun gwabza ƙazaman faɗa a yau Laraba da neman ƙwace ikon garin Khan Yunis, birni na biyu mafi girma a Gaza, yayin da Falasɗinawa farar hula ke ƙara fuskantar matsalar samun matsuguni da agajin jinƙai. Ga Aisha Ma'azu da fasarar wannan rahoton na Michael Brown, wakilin muryar Amurka.
Dakarun Isra'ila sun fafata da mayakan Hamas a zirin Gaza a jiya Talata, inda suka fi mai da hankali a kudancin Gaza, yayin da ƙungiyoyin jinƙai na ƙasashen duniya suke bayyana fargabar cewa babu wata hanyar da fararen hula za su iya gujewa rikicin. Tankokin yakin Isra'ila da dakarunta sun kutsa kusa da Khan Yunis, babban birni mafi girma na biyu a zirin Gaza, yayin da hare-haren saman Isra'ila suke auna kudancin Gaza. A 'yan kwanakin bayan nan, Isra'ila ta yi wa mutane gargaɗi domin su samu damar ficewa daga unguwannin Khan Yunis da dama domin kare kansu, inda ta umarce su da su kutsa can cikin kudu. Mutane da dama sun gudu daga arewacin Gaza zuwa kudancinta a farkon rikicin, yayin da Isra'ila ta kaddamar da kaiwa Hamas hari a yankunan birnin Gaza. Jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya mai tsara ayyukan jinƙai a yankin Filistinu da aka mamaye Lynn Hastings ya faɗa cikin wata sanarwa a ranar Litinin cewa babu inda yake da tsaro, kuma babu inda ya rage da mutane za su iya zuwa. Isra'ila ta kaddamar da hare-haren soji da zimmar kawo ƙarshen mulkin Hamas a Gaza, bayan da mayakan Hamas suka tsallaka cikin kudancin Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. Isra'ila ta ce an kashe mutum 1,200, sannan kuma an yi garkuwa da wasu 240. Tuni dai aka yi musayar kimanin mutanen da ake garkuwa da su 100 da fursunoni 'yan Filistinu 100 waɗanda Isra'ila take tsare da su. Aƙalla mutum 15,890 ne aka kashe a Gaza, kuma kashi 70 cikinsu yara da mata, a cewar ma'aikatar lafiyar Gaza wanda ke ƙarƙashin kulawar Hamas.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba, wani jami'in diplomasiyyar ƙasar Pakistan ya faɗi cewa 'yan ƙasar Afghanistan kimanin 450 ne suka koma ƙasarsu tun bayan da gwamnatin ƙasarsa watanni biyu da suka wuce ta sanar cewa za ta kori dukkan baƙi 'yan ƙasashen waje da ba su da takardun shaidar zama ƙasar. Asif Durrani, jakadan Pakistan na musamman, shine ya bayyana sabon bayanan a lokacin da yake jawabi a wani taron karawa juna sani a babban birnin Pakistan. Ya bayyana haka ne a ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta sake yin gargadin cewa 'yan Afghanistan da ke komawa gida daga Pakistan za su fuskanci mawuyacin hali da makoma mara tabbas a ƙasar da talauci ya yi wa katutu. Gwamnatin Pakistan ta ce ta ɗauki matakin ne musamman don 'yan Afghanistan kusan miliyan 1.7 da wa'adin takardar visar su ya ƙare ko kuma ba su da wata takardar shaidar zama a ƙasar gaba ɗaya. A yau Laraba ake sa ran shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky zai halarci taron shugabannin manyan ƙasashe 7 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya ta bidiyo. Zelensky zai samu damar yi wa shugabannin bayani akan halin da ake ciki a Ukraine kusan shekaru 2 bayan fara mamayar Russia, lamarin da ya sa ƙasashe da dama suka tallafa wa Ukraine ɗin da agajin soja da na jinƙai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu bude taskar rahotannin mu daga babban birnin tarayya Abuja. Jim kadan bayan jawabai a taron cikar shekaru 70 da kaddamar da yarjejeniyar kula da haƙƙoƙin bil'adama ta Majalisar Dinkin Duniya, wato Universal Declaration of Human Rights. Masu ruwa da tsaki da suka hada da babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya a Najeriya kuma mai kula da ayyukan jin kai Matthias Schmal da kuma hukumar kula da harkokin bil'adama a Najeriya NHRC da jakadan Brazil a Najeriya sun jaddada muhimmancin zakulo jajirtattun mutane don aikin kula da haƙƙoƙin al'ummar ƙasar. Daga Abuja, wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta aiko mana da ƙarin bayani.
A ranar Talata, 5 ga watan Disambar nan ne, yarjejeniyar kula da haƙoƙin bil'adama ta Majalisar Dinkin Duniya ta cika shekaru 75 bayan amincewa da ita da gwamnatin ƙasashe suka yi a shekarar 1948. Sai dai a yayin murnar zagayowar wannan muhimmiyar rana, masana sun ce akwai saurajan aiki a gaban Najeriya, kasancewar munin da ake gani a fannin take haƙoƙi da cin zarafin mutane a ƙasar. Jamila Sidi Sirajo, wata uwa ce da aka yi ta ci wa zarafi da take haƙoƙinta a gidan aure, lamarin da ya kai ta ga neman mafita a gaban kuliya kamar yadda za ku ji a bakin ta.
Wannan cin zarafi ya zama annoba a cikin al'umman Najeriya. Sai kaga shi mai hannu da shuni zai iya duk abin da ya ga dama, ko kuma wanda yake da alaka da su zai iya cin zarafi. Kuma ni roƙon gwamnati nake yi in za ta taimaka, because lokaci ne da ya kamata mu fara neman solutions kan irin wannan abin. In gyara za mu yi, mu san cewa za a yi gyara da gaske. Ɗaya ne nake tunani gwamnati za ta iya mana ta yi funding agencies ɗin da suke yaƙi kamar irin Synaptic da sauransu. Sannan kuma talaka ba a iya nema kan shi 'yanci a ƙasar nan, shi ne maganan gaskiya. Wani talakan ma bai san cewa akwai wanda suke iya ɗaukan kes ɗin sa free bono ba.
Masu sharhi da masana na ganin ana samun ƙaruwar take haƙoƙin bil'adama a Najeriya. Masu ruwa da tsaki a wajen taron na wannan shekara sun jaddada saƙonnin da ya fito daga bakin babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya a Najeriya.
A message from this event. Well, first of all, I think it's important.
Ya kamata a fahimci cewa ba da muhimmanci ga zakulo jajirtattun mutane don daukar matakan da suka dace a aikin kamar yadda aka gani a ƙasar Brazil. Shimali ya kuma ce ya zuwa yanzu Najeriya ba ta sami irin shugaban da ake bukata ba a wajen kare haƙƙin bil'adama, duk da cewa kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanadar da dokoki, amma ana samun koma baya. Dan majalisar wakilai mai wakil tar mazabar jihar Ondo ta Kudu da Yamma kuma shugaban kwamitin kula da haƙoƙin bil'adama na Majalisar Dokokin Najeriya, Dr. Abiola Peter Makinde, ya ce
the power of the committee is to oversight the National Human Rights Commission.
Aikin kwamitin da yake jagoranta shine kula da hukumar kare haƙoƙin dan adam ta ƙasar don tabbatar da cewa ana aiwatar da dokokin Najeriya a fannin, kuma zai tabbatar da cewa ya bi kadin aikin yadda ya kamata don gano inda matsalar take domin a samu mafita mai dorewa. A yin bikin cika shekaru 75 da kafa yarjejeniyar kare haƙƙin al'adama ta duniya a Najeriya, jakadan ƙasar Brazil a ƙasar, Ambassador João Marcelo Soares, wanda shine mai masaukin baki, ya ce:
What I can say is that most countries,
yawancin ƙasashen duniya na fama da matsalolin take haƙƙin al'adama, kuma yanzu aikin shine a haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen rage ko kawo ƙarshen matsalolin. A nata bangare, mataimakiyar director a hukumar kare haƙƙin al'adama Fatima Agwai Muhammad ta ce:
Gaskiya sakon da muka fi karfafawa ko kokole da shi shine zaman lafiya. Kin san idan akwai zaman lafiya, idan akwai fahimtar juna, ba za a ringa samun yaƙe-yaƙe ko tashin hankali ko kashe-kashe ko abin da zai zamana wani matsala game da al'umma ba. Sakon mu na yau shine kowa ya tsare haƙƙin shi kuma ya tsare haƙƙin dan uwan shi, saboda a samu zaman lafiya a ƙasar mu.
Yarjejeniyar kula da haƙƙin dan adam ta duniya wata muhimmiyar takarda ce a tarihi, wanda wakilai masu mabambantan ra'ayoyi da al'adu daga kowane yanki na duniya suka tsara, kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana sanarwar hakan a ranar 10 ga watan Disambar shekarar 1948, inda kuduri na 117 sakin sashi na A ya kasance a matsayin ma'auni na gama gari na dukkan al'umomi da sauran jama'ar duniya. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulrauf da wannan rahoto. Bari mu leƙa jamhuriyar Niger. Kwanaki bayan soke dokar hana safarin bakin haure da gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta yi, hukumomi a jihar Agadez da ke arewacin ƙasar sun koka akan yada sace-sace da ayyukan miyagun makamai wanda ke ci gaba da zama ƙalubale a yankin. Hukumomin da sun bayyana yadda wato baki ke shigowa a cikin 'yan kwadikin nan. Ga dai Hamid Mahmud da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Matsalar sace-sace na ci gaba da tayar da hankulan jama'a a arewacin Nijar, inda ake danganta yawaitar sace-sacen da tururuwar da baki a Afirka ta yamma ke yi a cikin jihar Agadez, bayan da gwamnatin mulkin soja ta soke dokar hana safarar bakin haure kwanaki 5 da suka gabata. Jama'a Agadez dai sun bayyana damuwa dangane da halin da ake ciki a arewacin Nijar.
Gaskiya sace-sace yana kona mu rai. Yau ka aje motan ka shiga magewaya, ko ka aje motan ka aje fasaje, ka hanka shiga ka nemo canji, ka hito ka tara babu motu. Dole ka ji zahi ga rayuwarka.
Gidana aka duro kuma abin yayi kamari, lamarin na sata ya wuce hankalin mutum, kuma ba su da zancen ku goye wanga tsofo ne ko wani wane ne, duka ɗaya ne.
Ana kwatan motuna kuma babban duka gare su, da sun tsira ka in baka ba su ba halbe ka. Yace bashi moto ko halbe, nace gashi moto ya sauki.
To amma dai wanga alloba da za a ci wa mawa da shocin gari, gwamnati ya dauki mataki.
Hukumomi a jihar Agadez dai sun koka kan yadda ake samun yawaitar sace-sacen da ayyukan miyagun makamai da ke ci gaba da zame musu manyan kalubale da ke ci musu tuwa a ƙwarya, inda suka bayyana irin matakan da ya dace domin kawo ƙarshen wannan matsala. Abdulrahman Turawa, magajin garin Agadez.
Kwanakin ga muna samun matsaloli na bata gari wanda suke tare-taren hanya, kuma wannan yana da a tushe da yanayin shi ma garin na Agadez da yake cibiya ne tsakanin ƙasashen arewa da ƙasashen kudu da Sahara. Shi yasa Agadez tana da baki masu yawa wanda ke fitowa daga ƙasashe da yawa. To a cikin wannan taitayin na mutane, ana samun da dama wanda yake bata gari ne. Sace-sace, tariya hanya, abu ne wanda yake lokaci yake kawo shi. Jama'an tsaro na kokartawa.
Mafi yawan masu aikata wannan aika-aikar matasa ne, saboda haka ne ma kungiyoyin fararen fulla suka yi kira ga hukumomi don samarwa matasa abin dogaro da kai. Lawal Tahir, an kungiyar fararen fulla ne a Agadez.
Yara dama da matasa suna sata wannan, ba su da abin da suna yi. Kenan dole in suna da abin da suke yi, ba wanda yana ta yaya ita da hanya. Ka samu don mu samu lafiya, mu zama lafiya kun jangali, kowa ya nema shanan da yanayi.
Hukumomi a jihar Agadez dai su yi kira ga al'umma da su ba jama'a tsaro gudunmawar da ta dace domin kawo ƙarshen wannan matsalar da ma kame duk wani mutum ɓata gari.
Al'umma ta tashi da kwana, mu ba da goyon baya ga jami'an tsaro da ke kokowa saboda su kawo kwanciyar hankali cikin ƙasa.
Masana sha'anin tsaro na gani ya zama dole hukumomi su shirya wani zama na masu ruwa da tsaki kan sha'anin tsaro don gabatar da shawarwari kan yadda za a shawo kan wannan matsala. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Hassan Umar Tambuwal zai kawo mana rahoto na musamman. Ga kuma rahoton nashi.
A Najeriya dai ana samun rashin jituwa da taken saka a tsakanin gwamnoni da mataimakan su. Wannan lamari dai yayi sanadiyar tsige mataimakan gwamnoni guda tara. Kana wasu kuma suka ajiye mukaman don kashin kansu. A shekarar 2014 an cire mataimakin gwamnan jihar Enugu Mr. Sunday Oyebuchi. A shekarar 2019 an tsige Simon Achuba mataimakin gwamnan jihar Kogi. A shekarar 2022 shi ma Alhaji Mahadi Aliyu Gusau na jihar Zamfara. Majalisar dokokin jihar ta yi wajen rod da shi. Majalisar dokokin jihar Bayelsa ta cire mataimakin gwamna Fere Mobowe Ibebi a shekarar 2010. Haka ma an cire mataimakin gwamnan jihar Imo Eze Madumere a shekarar 2018. Har wa yau a shekarar 2009 an tsige mataimakin gwamnan jihar Bauchi Alhaji Garba Gadi. A shekarar 2022 an sauke mataimakin gwamnan jihar Oyo Ra'u Falaniya. A shekarar 2015 mataimakin gwamnan jihar Ondo Ali Olanusi an cire shi. A shekarar 2020 daidai Agbola Ajayi shi ma mataimakin gwamnan jihar Ondo an tsige shi. To komai ƴan Najeriya za su ce a game da tsige mataimakan gwamna a Najeriya? Ga wasu mazauna jihar Oyo.
Ni a gani na gani kai laihin gwamnoni ne saboda dan samun matsala tsakanin su. Shi yasa suke hada baki su dauki kudi su ba ƴan majalisa saboda a cire su. Saboda garin suka yi sun dame su. Shi yasa suka yi roga tabi'a.
To ba ka ganin cewa tare an ka zabe su kuma tare suke aiki?
Tare an ka zabe su kuma tare suka aiki. Amma shi gwamna ya yi ƙarfi cikin zaben da an kai. Shi yau da maka ya kai a zabi gwamna. Mahwari ke kawo wannan an zabe hu tare. Amma shi gwamna ya ka zabe. Shi yasa ganin koyaushe tsakanin mataimakin gwamna da gwamna suke samun matsala.
To ana ka gani me yake kawo takin saka tsakanin gwamna da mataimakin gwamna?
To gwamnan nan akwai abin da ka son yayi. Mataimakin gwamna ganin in an kai ka nan bai daidai ba. Ya kamata a wa mabiya adalci. To shi ko ya son nuna wani sai adalci. Da ya nuna mai haka sai ya kama mulki ne ya kaso. Shi yasa ya kai mai irin wannan.
Amma yawancin mataimakan gwamnan da aka cire sai an rubuta musu abin da ake tuhuma su.
Wannan aikin gwamna ne. Hada baki ya kai da wadancan. Ya dauki kudi ya ba su saboda su yi wa dai kaso.
Amma wannan zargi dai ne kake ko kana da tabbas?
Ai saboda ya zan tabbata sai an ka aikata.
Sunana Alhaji Yusuf Abubakar magayakin sarkin sasa. Abin da ya sa bai wuce biyu ko uku. Dalili duk inda wanda ya riga ya zama mataimakin gwamna yana tunane gobe ya zama gwamna. Kuma gwamna ko da taniwan shi ya kare yana tunane ko kila ba mai taimaki shi ya gaje shi wa yana so wanda shi zai zo ya gaje shi. Saboda haka kaga in ya ga take taken nan sai ya ce kai gaskiya wannan ba zan tafi da shi ba bari mun sa yan magalisa na su shige shi. Na gani dalilin da bai wuce wannan gurin ba.
Mataimakin gwamnan nan tsarin mulki ya bashi damar yayi takara ya zama gwamna. Ya bashi dama yayi abin da yake so. Me yasa gwamna yake cewa ba ya son sa sai hada kai majalisa ta tsige shi?
Rashin adalci. Rashin adalci.
Su ƴan majalisun jiha ba su ganin laihin gwamna sai mataimakin gwamna har su kai ga tsige shi?
In amsa sata.
Sunana Abdullahi Dan Fulani mai turare Zango Ibadan. To abin da ke kawo haka shi gwamnan da kai ne yana hana shi mataimakin sa yin wasu ayyuka da ya tashi ma jama'a shi ko yana son yayi wasu abubuwa da ya kare mulki bai bashi dai ya zauna dindindin in ba an cire shi ba. Saboda haka laihin duk na gwamnoni ne.
To amma majalisun jihohi suna rubuta zargi-zargin da suka wa mataimakan gwamna kuma su aika ma shi mataimakin gwamna domin ya duba ya kare kansa.
Duk ƴan kanzagin gwamna ne tun farko. Ƴan majalisun duk ƴan kanzagin gwamna ne.
Ba ha ganin suna yin aikin su da tsarin mulkin Najeriya ya basu?
To suna yi amma yawanci wannan gwamna din nan shike in mataimakin sa saboda waɗansu ayyuka ko yana tsoron ya gaje shi ko kuma yana ganin yafi shi ayyuka ga talakokin sa. Saboda haka sai mai katsalan na ya kai ga cire shi. Sai inge da ƴan majalisa su ma sai su cire shi shikenan. An zauna lafiya.
Abdul Wasiu kaga abun da yasa duk da dan siyasa nan bi cuce mutane dukansu. Na da mukin gwamnati nan abun da dukansu yake yi. Ana siya hawo mulkin bayan gwamnati ne. Shine sa kaga duka gwamnati nan a samu kuɗin sa ba majalisa nan. To da ke sai hada baki da shi a cire mutumin gwamnati nan. Shine sa.
To ana ka gani cire mutumin gwamnati yayi daidai?
A bai yi daidai ba sai ja wahala cikin dan siyasa. Ka sai sama a kungiya shi kuma sai ja rigima.
Sunana Garba Zaria. Tsakanin gwamnati da mutumin gwamnati rayin fahimta yake sai ake raba gari.
To amma yawanci da waya ka ji an ce gashi an cire gwamnati ba a cire mataimakin gwamnati ba.
To da yawa haka dama yake faruwa akan sai dai ka ji an ce an cire mataimakin gwamnati amma ba ka ji an ce an cire gwamnati.
To shi mataimakin gwamnati ya yi gwamnati laihi a dukkan jihohin da ake cire mataimakin gwamnati a bar gwamnati.
Ka san gwamnati ya fi mataimaki karfi shine yake sa wannan irin wannan abu yake faruwa. Da sun dan raba gari kadan shikenan sai ai baran-baran. Sai kaga mai yiwuwa ma mataimakin gwamnati da kansa irin wasu abubuwa da gwamnati yake masa wanda ba daidai ba shi ma da kansa zai siya ya aji.
Sunana Kyari Ali Bukar. Gaskiya dalilai da yawa yana sa ana cire mataimakin gwamna. Na ɗaya dai akwai kodai tsakanin gwamna da mataimakinsa. Mai yiwuwa aka samu mataimakin na kirki ne zai wani abu kaga ana samu masara a nan gurin. Na biyu kuma akwai can bangaren ƴan majalisa akwai ƴan kudi tunda kaga gwamna shine zai in goga musu manja ko ba gane ba kaga shiyasa za su fake wajen gwamna su sai su zawata wannan tunda yake shine yake kasa a zare mai ido sai a sauke shi a iska. Amma duk inda ake yin mulki mai kyau wallahi in ka je ba ruwan su da wani dan kudinka ko wani abu da wani zaka goya musu wallahi ba ga gaskiya ƴan majalisa su tire ka kawai ko kai waye ba gwamna ba ko waye. Amma Najeriya na yanzu kaga politics namu na Najeriya ya canja.
Amma a tarihin Najeriya watakila gwamnonin da anka cire ba su wuce uku ko hudu ba amma an cire mataimakin gwamna kusan goma ko me yasa
kudin mu yayi yawa wallahi kudin dare yasa muke yawan cire mataimakin gwamna.
Barista Aminu Shitu lawyer ne mai zaman kansa a Najeriya.
Gwamna da mataimakin gwamna kowanne akwai abubuwan da ake bukata ya cika ko kaida da ake su bukata ya cika da kuma laifin da ba a so ya aikata wanda idan ya aikata shi take shafa in dai ba ya shafi zaben su bane gaba daya wani shi zai musu hukunci su a tare in dai ba irin wannan bane kowanne akwai abubuwan da doka ta ba shi dama dan yi kaza ko yi gaza kaza ko yi rasa kaza za a yi cire shi.
To barista mutane na ganin cewa rigingimin ko rashin jito da take tsakanin gwamna da mataimakin gwamna shi yake sa ana cire mataimakin gwamna.
Gaskiya ne to tunda ka zo gurin hakan tana faruwa a Najeriya saboda kaga shi gwamna kusan za ta mutu shi ne ke da wuka da nama yanzu sai da shi ne zai ce kaza tunda ai ka san constitution kusan ba wani schedule da yiwa mataimaki a ce aiki kaza na shi ne dole sai an bashi generally babu wannan schedule din tunda gwamna shi ke da wuka da nama idan akwai rashin jito a shi zai iya tsara yadda za a yi ai disqualify kuma a cire ko a nemi yadda za a cire mataimaki shi da sauransu. Amma dai ka san directly a lokacin ba za mu tuda wannan din ba amma kai ga shi ya riga ta abin nan din shi.
To barista tsarin mulki ne yabba gwamna damar yayi amfani da ƴan majalisa su tsige mataimakin gwamna
a ba tsarin mulki ne ba da wannan damar ba.
To akwai wata hujja da gwamna yake da ita ne amfani da karfinsa ya sa majalisar dokokin jiha ta tsige mataimakin gwamna
ai idan sun je tsige ba za su ce saboda gwamna ya ce kaza ko ya ce kaza ba su ne za su initiate laifin da za su sa wa mataimaki su cire shi.
To amma a Najeriya yanzu an cire mataimakin gwamna kusan a ce ko dai ya kai goma
saboda abin da karin magana da ake cewa wanda yake da wuka da nama shi yake da abin da zai ci tunda kudaden jihar suna hannun shi everything yana hannun shi dan haka duk abin da gwamna zai yi yana da power da zai murda ya tsara ya ce da mai majalisa ga abin da yake so ko da sun burtsiye da farko da ƙarshe zaka cewa dai at the end of the day su din dai abubuwan da yake son dai ya tabbata an yi mai.
To barista idan ana yin adalci ba ka ganin cewa shi ma gwamna yana aikata laifin da ya kamata a tsige shi idan suka samu takin saka tsakanin su da mataimakin gwamna
idan har majalisa tana son ai approve mata wasu abubuwa ko na kudade ko na waye ko na waye ai ka ba za su tambayi mataimaki ba ko gwamna za su tambaya tunda shi gwamna shi yake da wuka da nama a cikin al'amura na jiha kusan akwai bukatar akan kowa
wato ba ni gishiri in baka manda
yauwa. Masha Allah wato wannan shine gaskiya cikakken abin da yake faruwa a Najeriya.
A halin yanzu jiran mataimakin gwamnatin jihar Ondo Mr. Loki Adetuwa tana tangal-tangal shi ko mataimakin gwamnatin jihar Edo Philip Shaibu ya sha da ƙyar Hassan Umaru Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan Umaru Tambuwal da wannan rahoto na musamman. Yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar mana da shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu duba wasan matasa 'yan kasar shekaru 17 na duniya da aka kammala a ƙarshen mako inda kasar Jamus ta yi nasara ta lashe kofin. Gabanin haka dai a wasa na kusa da wasan ƙarshe tsakanin Argentina da Jamus bayan kowane ɗaya cikin su ya zira ƙwallaye uku a ragan ɗan uwansa tsakanin ƙasashen biyu Argentina da Jamus sai aka yi bugun fenalti inda Jamus ɗin ta yi nasara da ci 4-2 ta samu tsallakawa zuwa wasan ƙarshe. Sai kuma wasa tsakanin Faransa da ƙasar Mali inda Faransa ta yi nasara akan Mali da ci 2-1. Nasarar nan ya kai Faransa da Jamus su ne sun kai wasan ƙarshe. A wasa da aka yi na neman tagulla kuwa a matsayi na uku tsakanin Argentina da Mali, Mali ta lallasa Argentina da tiyuluka 3-0. Daga nan sai wasa na ƙarshe da an kai tsakanin Jamus ɗin da Faransa inda kowanne su ya zura ƙwallaye 2 a ragan ɗan uwansa a daidai cikin minti 20 da fara wasa. Jamus ta zura ƙwallon farko daga bugun fenalti bayan an dawo daga hutun rabin lokaci ta ƙara ƙwallo na 2 cikin minti 2 da cin wannan ƙwallo na 2 ɗan wasan Faransa Ribéry ya farke ƙwallon 1 daidai minti 30
65 Jamus ta sake farke kwallo na biyu. Aka tafi bugun daga kai sai mai tsaron gida inda Jamus ta yi nasara da ci 4-2. Kenan kasar Jamus ta lashe gasar matasa ɗan kasar shekaru 17 na bana. Faransa ce ta yi matsayi ta biyu, sa'an nan Mali ta yi ta uku, Argentina a matsayi na hudu. Gabaki ɗaya an yi wasanni 52, sa'an nan an zura kwallaye 175. Wani dan wasan tsakiyar Ghana, Bernard Mensah, aka zaba dan wasa na watan Nuwamba a Saudi Arabia mai shekaru 29 ya doke takwaransa dan kasar Kamaru, Georges Kevin Nkodu. Ya ci kyautar Mensah ya samu maki kashi 51.7 na ƙuri'u akan Nkodu da ya samu maki na ƙuri'u kashi 48.3. Tsohon dan wasan na Ghana ya zura kwallaye 5 a wasanni 2 da Altai ta yi nasara, sun kai baran-baran 1 da shan kayi 1. Ya kuma doke dan wasan Al Nassr dan kasar Portugal Ronaldo a wannan kyautar. Mensah ya tafi Altai ne yayin bude kasuwan ɗan wasa na bazara bayan ya bar club din kasar Turkiya Kayser Rispor. Ya yi wasa 13 ya zura kwallaye 9 a Altai. Sau biyu yana zama dan wasan da yafi saura kokari a wasannin clubin. Coachin din na Black Queens in Ghana, Nora Hobtola, ta sha kashi da ci 1 da nema a hannun Namibia a zagaye na biyu na gasar neman gurbin gasar cin kofin Afirka na mata WAFCON na shekara ta 2024. Duk da wannan shan kai, Ghana ta samu izawa gaba a gasar da yawan goluka 3-2. Godiya da barka da nasarar Ghana a karawarsu na farko, inda ta yi nasara da ci 3-1. Da wannan muka iso karshen labarin wasannin. Radwanan La Mukhtar Abbas, sashen Kausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla gaida Radwan Tar Abbas da wannan rahoto. Kada manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington DC yana cewa karfe 3 ne da kusan minti 57 na wato na yamma kenan. Yanzu ko lokaci ne da Maryam za ta kawo mana takaitattun labaran duniya.
To a takaice, sakataren janar din majalisar dinkin duniya Antonio Guterres ya sake yin kira a tsagaita wuta a zirin Gaza don ayyukan jin kai. Yana mai gargadin cewa ta yiwu lamarin ya shafi tsarin bin doka da oda nan ba da dadewa ba, haka kuma tsarin ayyukan jin kai a yankin na tattare da hadarin wargajewa. A daidai lokacin da sojojin Isra'ila ke ruwan bama-bamai babu kakkautawa, ba tare da matsugunni ko abubuwan bukata na rayuwa ba, ina gani tsarin bin doka da oda zai wargaje gaba daya nan ba da dadewa ba, saboda mawuyacin halin da ake ciki, wanda ya sa hata 'yan ayyukan jin kan da ake yi zama da wahala, a cewar Guterres a wata wasikar gargadi da ya tura wa kwamitin sulhun majalisar dinkin duniya. Ya ce yanayin da ake ciki yanzu a ƙasa ya sa da wuya a gudanar da muhimman ayyukan jin kai. A halin da ake ciki dai, sojojin Isra'ila da mayakan Hamas sun gabza kazaman fada a yau Laraba don neman kwace ikon garin Khan Yunis, birni na biyu mafi girma a Gaza, yayin da Falasɗinawa farar hula ke ƙara fuskantar matsalar samun matsuguni da agajin jin kai. A yau Laraba, wani jami'in diplomasiyyar ƙasar Pakistan ya faɗi cewa 'yan ƙasar Afghanistan kimanin 450 ne suka koma ƙasarsu tun bayan da gwamnatin ƙasar sa watanni 2 da suka wuce ta sanar da cewa za ta kori dukkan baƙi 'yan ƙasashen waje da ba su da takardun shaidar zama ƙasar. Asif Durrani, jakadan Pakistan na musamman ne, shi ya bayyana sabbin bayanan a lokacin da yake jawabi a wani taron ƙarawa juna sani a babban birnin Pakistan. Ya bayyana hakan ne a ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta sake yin gargadin cewa 'yan Afghanistan da ke komawa gida daga Pakistan za su fuskanci mawuyacin hali da makoma mara tabbas a ƙasar da talauci ya yi wa katutu.
Tomas Sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau baki ɗaya. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shirye yanzu a madadin Maryam Dauda da zai taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wacce ta shirya ta kuma wato bada umarni da ma injiniyan mu na wannan dare Mr. Biel Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi a kwanan lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin wassalamu